sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 18 ga watan Agustan shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rufe ofishin jakadancin Faransa a Niger da ma iyakokin saman kasar na kokarin shafuwar karatun daliban kasar masu karatu a kasashen waje. A Najeriya kuma za mu kawo muku rahoto kan badakalar zargin yunkurin ba da toshiyar baki ga alƙalan kotun musamman ta sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda lalacewar tituna ke rada uzurar hatsaura da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma dukkanin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Amurka na yunkurin ganin ta kwashe ɗan ƙasarta daga Niger, duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai ɗau makonni kafin a yanke shawara. Kwamandan dakarun sojin saman Amurka a Turai da Afirka a yau Juma'a ya sanar da manema labarai cewa sharkwatar na duba yiwuwar ɗaukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin Amurka 1,100 barin sansanonin saukar jirage masu muhimmanci ga yakin da Amurka take yi da ta'addanci. Jami'an Amurka sun sha yin gargaɗin janye tallafin da Amurka take baiwa Niger har idan sojojin juyin mulkin da suka hamɓarar da gwamnatin shugaban Niger Muhammad Bazoum a watan jiya suka gaza mai da shugaba Bazoum kan karagar mulki. Duk da waɗannan barazana, Amurka ta ki ayyana rikicin siyasar na Niger a matsayin juyin mulki, domin idan ta yi hakan zai iya tasiri akan haɗin gwiwar sojin da ke tsakanin ƙasashen a yanzu. Wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazoum da sojoji suka hamɓarar a Niger ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin, hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka. Mataimakin babban daraktan jam'iyyar PNDS Bubakar Sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan Yuli sun tsare Bazoum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare shi tun lokacin. A baya, Niger ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da take tafarkin demokradiyya, inda ake yawan juyin mulki da ƙasashen yamma suke haɗin gwiwa da ita wajen yaƙar hauhawar ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi da masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da IS. Hamɓarar da shugaban da aka yi kimanin wata ɗaya yanzu ya girgiza Amurka da Faransa da sauran ƙasashen Turai da sukan baiwa ƙasar tallafin soji na miliyan daloli musamman wajen horar da dakarun sojin Niger, sannan a ɓangaren Faransa har ma da kai hare-haren haɗin gwiwa. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗin cewa rashin wadatattun kuɗaɗe da ake buƙata don tallafawa fannin kiwon lafiyar Afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya da ibtila'i tsawon shekaru. Cikin wannan saƙon da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na Afghanistan, WHO ta buƙaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar Afghanistan ta lafiya. Tana mai cewa sakamakon kin ɗaukan wannan mataki zai haifar da bala'i. Ƙungiyar Lafiya ta WHO ta shaida cewa wajibi ne a ƙara yawan tallafin da ake bayarwa, ko kuma aƙalla 'yan Afghanistan miliyan 8 su rasa muhimman tallafin lafiya na kare rayukansu, sannan majinyata 450,000 ne kawai za su iya samun kulawar kare rayukansu daga shiga yanayi na ɗimuwa. Amurka ta amincewa ƙawayenta Denmark da Netherlands su aike wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 a bisa bayanan jami'ai. Nan take ba a tabbatar da lokacin da Ukraine za ta karɓi jiragen da ta daɗe tana bibiya ba, waɗanda za su taimaka mata a kare kanta daga ƙarfin ikon Rasha a ɓangaren hare-haren sama. A wani saƙo ta kafar X wato Twitter a da, ministan harkokin wajen Denmark Wopke Hoekstra ya ce mun yi maraba da matakin Washington wanda zai buɗe ƙofar aiki wa Ukraine jiragen yaƙin na F-16. Wajibi ne Amurka ta amince da cinikin domin a ƙasar ake sarrafa jiragen. Duk da bayyanar labarin, nan take ba a tabbatar da yaushe Ukraine za ta karɓi jiragen ba. Dole ne matuƙa jirgin su samu horo sosai kafin a ba su jiragen. Da safiyar yau Juma'a ne Ukraine ta yi yunƙurin kai wa Moscow harin jirgi marasa matuƙi. to sai dai kuma dakarun Russia sun kakkabo jirgin. A ƙarshe akalla mutum 10 suka rasa rayukansu a Malaysia jiya Alhamis yayin da wani jirgi ya rikito akan babban titi a arewacin Kuala Lumpur babban birnin kasar. Wato waɗanda hatsarin ya rutsa da su sun hada da fasinjoji 6 da matuƙa jirgin 2 sannan da kuma wasu mutane 2 da suke tafi akan titi. Jirgin samfurin Jet Violet wanda ya taso daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na Langkawi ya nufi filin jirgin Sultan Abdulaziz Shani. Hukumar kula da zirga-zirgar jirage na ƙasar Malaysia ta ce jami'an jirgin sun tuntubi cibiyar kula da zirga-zirgar jiragen saman da misalin karfe 2:47 na rana sannan an yi mata izinin sauka a filin jirgin da misalin karfe 2:48 na rana.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotannin mu. Daruruwan ɗaliban jamhuriyar Niger da ke fatan shiga jami'o'in kasar Faransa sun fada a cikin halin zulumi sakamakon rashin samun takardun visa bayan da gwamnatin Faransa ta rufe ofishin jakadancin ta a birnin Yamai sanadiyar yanayin siyasar da aka shiga a kasar. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ne kasar Faransa ta rufe ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai bayan da wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka hamɓarar da shugaba Mohamed Bazoum suka afkawa ofishin jakadancin Faransar da nufin yin turda abin da suka kira shishigin da take yi wa al'amuran cikin gidan Nishar a ƙoƙarinta na ci gaba da yi wa kasar mulkin mallaka. To sai dai makonni uku bayan faruwar wannan al'amari daruruwan ɗaliban da suka samu gurbin karatu a jami'o'in Faransar sun fada halin damuwa sakamakon rashin samun takardar visa kamar yadda shugaban kungiyar 'yan Nijar mazauna Faransa Adam Umaru ya bayyana a hirarmu da shi ta waya.
Yanzu zaman da aka ciki ɗalibi wajen 450 ba su san me aka ciki ba su da labarin komi kuma nan da mako biyu nan ana koma karatu to ba su san kaka aka ciki ba. To shine yanzu muke ta kokowa mu mazaunan nan Faransa mu kama musu daga nan Faransa ko daga can ambasadar din Faransa can Nijar su ba da amsa su gaya ma yaran kaka aka ciki saboda yaran su san bisa ni suke ciki ko saboda kuma nan jami'o'in university da ake jiran a makarantar mu kuma in mutun ya zo da letter ba su yarda ku.
Kungiyar dalibai ta kasa wato ESN a cewar kakakinta Mulul Efrain Alasan na bin didigin wannan al'amari don samar da mafita ga makomar waɗannan ɗaruruwan dalibai dake cikin halin kila wakala sanadiyar tsamin dangantakar Faransa da Niger.
Mun tambaya ta bakin su wannan wakilan namu na makaranta Niger wanda a can kasar Faransa da Turai mun ce musu su tambaya wajen lakulolin da suka rike sunayensu dan ba su dan dama na lokaci zuwa gaba kadan wanda zai sa su ƙara shishire takardun su da biye in su da duka al'amura na harkokin tahiyar su.
Yawa a nan gida ba ku tantubi hukumomin ilimi mai zurfi ba dangane da wannan al'amari?
Jiya ma muna nan mun yi rencontre mun sha babban muhawara tun da sai har da maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zurfi mun kwatanta mishi ya shaddada mun da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu a su magance wannan al'amarin. Su kuma wannan 'yan makarantar Niger wanda suke son su kai can Turai su yi karatu wanda dosai din su ma har an yi akceptin shi su dan dakanta da yanzu duka hanyoyin jirgin sama duka an rufe fiye da za a yi in ma zan su yi fasai ta wata ƙasa daga nan sai su tahi sai a ga yadda ya kamata a yi. Kuma kafin nan hukumomin mu na ƙasar mu ta Niger su diddiba su gani yadda za su yi don saboda a tura su sai karatu.
Matakin rufe iyakokin Nijar da kungiyar sai dawo ta dauka a wani bangare na jerin takunkumin da ta kakaba wa kasar bayan da soja suka yi juyin mulki da matakin rufe sararin samaniyar da majalisar CNSP ta dauka don dakile dukkan wani yunkurin kai farmaki kan shugabannin juyin mulkin. Abubuwa ne da manazar take ganin idan aka ci gaba da tafiya a haka ka iya shafar sha'anin karatun ɗaliban kasar da ke jami'o'in kasashen waje. Suleiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muni Barma. To a Najeriya kalaman zargin yunkurin ba da toshiyar baki da shugabar kotun sauraren kararrakin zaɓe na majalisar dokoki a jihar Kano ta yi na ci gaba da haifar da cece kuce a tsakanin lauyoyi da 'yan siyasa a jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A cikin makon nan ne a yayin zaman kotun mai shari'a Flora Ngozi Azingi ta sanar da cewa wani lawaya mai lambar aikin lawaya ta San dake kare guda cikin jam'iyyun da suke fafata shari'a a gabanta ya tinkare ta da tayin toshiyar baki na miliyoyin naira. Yin kadan da hakan ne sai gwamnatin Kano ta jam'iyyar NNPP ta ce lawayan da mai shari'a Azingi ke magana akai yana cikin waɗanda ke kare jam'iyyar APC kuma ya kamata a gudanar da bincike irin na kwakwalwa.
Abin da muka ce shine wannan dama ce da gwamnatin tarayya da kuma hukumomi na yaki da cin hanci da rashawa su nuna cewa da gaske suke yi tunda wannan zargi da aka yi ko kuma fara magana da aka yi ai ka ga ba wani mai tame shari'a ce ta yi kuma ta yi ta a cikin kotu kuma ka ga ita da ta yi magana babban mutum ce kuma ga matsayinta na mai shari'a kuma na shugaban wannan kotu.
Ta ce dai a cikin jam'iyyu ko kuma kun fito kun ce jam'iyyar APC me hujjar ku?
Ai ka gane ai ba maganar wuya ai wani abun ka ji ko yau da gobe wata rauna maka saboda an ce wai abun da yayi to jiya kankalin rashi da tafiyan wancan zabe an yi mun gani shi yasa muke da tabbacin cewa kwaje wayannan mutanen APC su ne suke da wannan
yanzu kin da kun ce hukumomin bincike na yaki da rashawa su shigo ciki kamar idan misali aka neme ku ku bada shaida za ku iya zuwa gaban waɗannan hukumomi ku bada shaida?
Yuwa kuma maka kuma ka shiga wani ka shiga wani cika mu ne muka zargi ai mu ba mu kai zargi ba cewa muka ce a duba yanzu a duba har layin da yake kade har fitle ta haska wuri kaza saboda an ba ni bane kai ne in ba kai bane za a ce kuma gashi ai shi bincike sai ya nuna.
Baba Halilu dan ce kenan kwamishinan labaru na gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP sai dai jam'iyyar APC ta mayar da martani inda a wata sanarwa tsohon kwamishinan labaru na tsohuwar gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC Comrade Muhammad Garba ya tattaki gwamnatin Kano ta yanzu yana mai bayyana lamarin da cewa katsalandar ne ga tsarin tafiyar da shari'a a Najeriya. A hannu guda kuma lauyoyi sun fara tsokaci game da waɗancan kalamai na mai shari'a Flora Azingi. Farfesa Nasir Adamu Aliyu na daga cikin lauyoyi masu lambar kwarewar aiki ta San.
Shi alkali yana da haƙƙi tunda ka san rantsuwayi kuma zai kare tsarin mulkin Najeriya daga ciki kuma shine ba zai yadda ya sa kansa a wani hali da zai kasance ana wawaken zargi ba sa'an nan zai tabbatar cewa yau kowa adalci. To kaga da wannan ya fito abin da ya kamata ita alkali nan ta yi sai ta dauki takarda ta rubuta wa LPDC kotu ta lantar da lauyi ta ce ina korafi lawyer kaza ya mun text ya na aika mun sako ta waya cewa zai ba ni cin hanci bisa haka ina so ku bincika wannan abin ga lambar wayarsa ga ranar da mu ga lokacin da mu ga ma text ashe ne nake kuma yanzu mun fara karin bayani a cikin lauyoyin nan da ake sanya dauke suke Kano wata kira misali kamar guda 10 haka da suke cikin garin nan yanzu guda 10 nan misali dukkan su zaka zarge su domin ba a fito an fayyace an ce banda wani ba. To kaga wannan mu da muke sanya advocates ba ta yi wani adalci ba domin ta bari yanzu mutane suna mana wawake.
Yanzu haka dai reshen jihar Kano na kungiyar lauyoyi ta Najeriya na kokarin shiga domin tabbatar da sahihancin batun tare da tabbatar da cewa an dauki matakai da za su wanzar da adalci game da lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda tabarbarewar hanyoyin mota ke kara jefa al'umma cikin hatsari da kuma bayan tattalin arziki a kasar Kamaru. Kamar yadda wakilin mu Muhammadu Rabi'u ya aika mana da rahoton.
A kasar Kamaru, hanyoyi daga arewa zuwa kudu da kuma gabas zuwa yamma tare da wasu direbobin kamfanonin balaguro na ci gaba da salwantar da iyalai wani abu da zai sa mu ji tsoron yin tafiye-tafiye da kuma sa mu kwatanta waɗannan hanyoyin tankar kaman bam mai jiran lokacin tashi. Malam Awal direba ya ƙara da cewa
abinda yake haddasa wato hatsari akwai rashin fa'in hanya bai kenan, na biyu kuma akwai rashin kula da hanyoyin da gwamnati ta kasa akai domin ba ta aiki kaman yadda aka saba aiwatarwa. Da akwai minista wanda yake mai kula da hanyoyi da gine-ginen gwamnati wato travel public da suna da ma'aikatansu a kowane shekara akan iya a zo a yi aiki sau biyu, za a yi aiki na damuna, za aiki na kaka.
Kamfanonin samar da ababen more rayuwa na baiwa kasashe damar samun ci gaba da jin daɗin rayuwa da kuma samun ci gaban tattalin arziki ta hanyar ƙara haɓaka, samar da ayyukan yi da inganta samar da kayayyaki masu inganta rayuwar jama'a fiye da komai.
Hanya kuma mai kulta kuma akwai su gololo wadda aka yi don magudanar ruwa ba sa toshewa. Akan zo kuma a yi safiyan hanya sabida kada wuta ya ci shi kulta da aka yi. To duk an zo ba a aiwatar da waɗannan aiki. Sai ka tar da gololo, ruwa ya zo, magudanar ruwa sun toshe, ya dawo yana haƙe hanya har ya zo yana cin wannan kulta. Manyan motoci su kuma su zo su zubar da bakin mai shi daɗa haƙe wannan kulta ɗin. Sannan wutan daji a sa shi ya zo ya ci kulta, shi kuma shi daɗa haƙe kulta. Hatsari da ake yi a bar motoci a nan, wani gobara motar za ta yi, shi ma kan iya haƙe kulta. To kaga waɗannan su ne musabbabin wato kawo rashin kyan hanyoyi a nan ƙasar Kamaru.
Duban yanda abin ya kamari ne yasa wasu mahukuntan direbobi ke amfani da walƙiya domin hukunta masu gudu sama da kilomita 110 da aka yi izini, amma la'akari da furucin da ke fitowa bakin su a yayin da aka tsayar da su kafin su je gun jami'an, muna jin cewa ba za su iya biyan jaka 25 da ake biya a matsayin tara ba. Kuɗin kimami €38 ne. Kamar dai hakan bai wadatar ba, masu amfani da hanyoyin na fuskantar barazanan yanayin hanyoyin da matsalar da suke haifarwa, da kuma direbobin motocin tumba sarakunan hanyoyin a kullum. Ali Abdul Aziz, jami'i mai kula da barnan direbobi, ya kara da cewa
dalilan yawan hatsari da yake faruwa hanyoyi na da yawa, zamu ya kasha su zuwa kashi uku. Da farko zamu sa rashin maida hankali da kula daga direbobi. Akasarin hatsari da yake faruwa hanyoyi kusan kashi 80 cikin 100 na aukuwa ne daga rashin maida hankali da kula daga direbobi. Da yawa cikin direbobin mu ba su la'akari da yanayin hanyoyin mu, kuma ba su kula da dokokin hanya. A kashi na biyu muna da rashin kyan hanyoyi, da yawa daga cikin hanyoyin mu na buƙatar gyara. A kashi uku akwai rashin cin abin hawa. Cikin hanyoyin da za mu iya bi domin magance wannan abin, da farko dai ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wurin inganta yanayin hanyoyinmu. Ya kamata kuma direbobi su kula da dokokin hanya, kuma su rage gudu akan hanyoyinmu. Da ƙarshe masu motoci su rinƙa kai motocinsu garaji bayan wani lokaci ana duba lafiyar motocin.
Tabbas cikin 'yan kwanakin nan mutuwa ta kwanta akan hanyoyi, duban yanda mace-mace ya kamari sakamakon yanda hatsari suka yawaita. She gashi a daidai wannan lokacin ƙungiyar masu jigilar kaya ta shigo cikin wannan wasan domin daidaita abubuwa. Abubakar Hammadu, da aka fi sani da suna Garba, ya ƙara da cewa
na farko hanyar ko da babu ramuka, hanyar bai da faɗi, architecture din hanyar wato na da ne. Zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya aka kera ta, babu motan da faɗin ya fi metric at oven. Amma in ka duba yau muna da motoci da suke faman zuwa 3 metri ma a largeur, 2 metri 50 kaga an tashi tun metric at oven har 2 metri 50. Wannan ba matsala, ba karamin abin na matsala bane a gurin Kwazeman.
Kasar Kamaru kasa mai wucewa ta himmantu sosai ga shirin zirga-zirgan ababen hawa da CEMAC da kasashen ACCIS suka kaddamar. Ministan Supuri, Mr. Jean-Ernest Masina Ngalebi Behe, ya tsawanta sosai don masu kamfanonin sufuri da direbobi masu shaye-shaye kafin su shiga mota da su kula sosai, duban yanda abin ya shige min shirin.
Ga ramuka babu inda ka isa ka tafi, dan mota ta daɗe a hanyar Garwa tana awa hudu. To amma yau Kigangau dare zuwa Garwa kilometer 275. To amma she ka hada yau awa 11 zuwa 12. Yau abinda dai ya kamata a yi, na farko hanyar din ya kamata a sake ne. To kaga akwai yau shekara 11 zuwa shekaru 12 nake gani yau tsohon ministan economy wanda yao yake na minister of finance Mheshimiwa Murtaza Dupol ya zona Ngaundere munyi meeting da shi munyi taro da shi ya gaya mana za a zo a sake hanyar din amma abinda za a fara da shi za a fada da falaise za a duba falaise a fada da to alhamdulillah an yi
direbobin abin hawa sune waɗanda alhakin nauyin abin da za su dauka ya rataya a wuyansu Mr. Mijinyawa Bakari ya ƙara da cewa
motoci da suke lodi daga Najeriya a roka ɗaya ne ta yi lodin da alal misali motoci uku za su yi imma don shigo a cikin kamarin imma kuma domin zarce
ana ɗaukan nauyin lodi da yawa da zaran nauyin ya wuce ma'aunin nauyin da ƙa'idojin masana'antun suka bada izinin iyakoki da aka sanya wannan wuce lambar na lalata hanyoyi
hanya ba kyau kaje nan da nan rami hanya ma wanda aka yi kaman wanda muka fi bi wanda zan baka bayani akan ta hanyar Gaundare zuwa Bertuwa shi wannan hanya bai daddade ba aka yi shi amma wani fili ya hake in ka je tantancan kusa da bakin boda zuwa ta Garambulai akwai inda ya hake in ka tsara gaba kuma in tumba ne suka samu a gaba wannan fitina dai ni kan na kira ga mutane su sa lura kai ne karamin mota an ka hanko dan tumba ba shi hanya
gwamnati ta tashi tsaye don magance matsalar hanyoyi wanda za su sa a ci gaba abokan arziki na kasar sun dauki niyyar sa hannu a aljihu domin ganin cewa kasar ta cimma burinta inji wani masani Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundare cibiyar Adamawan Kamaru
ta gaida Muhammadu Rabiu to kafin mu ci gaba a shakata da wannan
al'adun gargajiya ina yayan Hausa zama raya al'adun Hausa gargajiya muje tushen Hausa ke garmo ta al'adun mu kan har mu'amalar mu al'adun Hausa ke garmo al'adun Hausa wannan mu al'adun Hausa
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
wasanni a takaice
sai taron kotun kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru gaban san hana yayi wa masu takalle da na cikin kasar jamhuriyar kamaru da rani su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan yaje dauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'a takalle da na kulabin PWD na Benin Baminda kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar 2022 nan wannan ne yasa na hira da tsohon dan takalle da na kasar jamhuriyar kamaru Abubakar Jibrin
to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda Baminda a kamarun nan koreke dai tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salafiya amma bai ke kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya dauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai zai bol ba ya dauka idan yanzu aka suka hadu suka yi training shayya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta bi kofin duniya ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci
sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takalle don su guda 25 ya zaka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tinkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar Ivory Coast a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mun waiwaye kan yadda kakar kwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a kasar Burtaniya a halin yanzu dai kulam din Manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar Ingila sai kuma club din Liverpool ita ce ke zo ta biyu da maki 86 haka zalika club din Chelsea ita ce wanda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
Tuwa gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Murtala a takaice Amurka na yunkurin ganin ta kwashe ɗan ƙasarta daga Niger duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai dau makonni kafin a yanke shawara. Kwamandan dakarun sojin saman Amurka a Turai da Afirka a yau Juma'a ya sanar da manema labarai cewa shalkwatar na duba yiwuwar daukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin Amurka 1,100 barin sansanonin saukar jirage masu muhimmanci ga yakin da Amurka take yi da ta'addanci. Wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazoum da sojoji suka hamɓarar a Niger ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka. Mataimakin babban daraktan jam'iyyar PNDS Bubakar Sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan Yuli sun tsare Bazoum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare da shi tun lokacin. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa rashin wadatattun kuɗaɗen da ake bukata don tallafawa fannin kiwon lafiyar Afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya da iftila'i tsawon shekaru. Cikin wannan sako da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na Afghanistan, WHO ta buƙaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar Afghanistan da ta lafiya. Tana mai cewa sakamakon kin daukan mataki zai haifar da bala'i. Amurka ta amincewa kawayenta Denmark da Netherlands su aike wa Ukraine jiragen yaki samfurin F-16 a bisa bayanan jami'ai. Nan take ba a tabbatar da lokacin da Ukraine za ta karbi jiragen da ta dade tana bibiya ba.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci ke kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin sai kuma Des da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma assalamu.